haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya, Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanya dokar hana zirga-zirga a Ingila, inda ya janye aniyarsa ta sassauta matakan kulle a lokacin bukin hutun Kirismeti, bayan da aka gano sabuwar nau'in coronavirus ta kunno kai a cikin kasar. Ina sanye da damuwar mutane da suka zuba jari a wannan lokaci na shekara. Na san takaici da za su shiga, inji Johnson a wurin wani taron manema labarai, amma ya ce babu wata mafita da na sani. Johnson ya kakaba dokar kulle mai tsauri bayan da babban likitan kasar ya tabbatar a jiya Asabar sabuwar barkewar coronavirus a cikin kasar da ke yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya kara yawan masu kamuwa da cutar ba tare da an sani ba. Dr. Chris Whitty ya faɗa a wata sanarwa cewa babu wata shaida da ke tabbatar da sabuwar coronavirus ta fi yawan kisa ko kuma sabon maganin rigakafi da aka tabbatar ba zai immata ba, amma dai ana kokarin tabbatar da hakan. A jiya Asabar, masu tattaunawa a Amurka sun yi nisa, inda ya rage abubuwa kalilan su cimma daidaito a kan batun tallafin COVID-19 na kusan dala triliyon guda. Ana sa ran nan ba dadewa ba tattaunawan za ta cimma yarjejeniya. Majalisar dattawa ta yi zama a jiya Asabar, yayin da 'yan majalisar wakilai ke zaman jira su kada kuri'a da safiyar yau Lahadi. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi, 'yar majalisar Democrat daga jihar California, ta ce kudirin da Senator Pat Toomey, dan majalisa na Republican daga Pennsylvania, da zai rage wa babban bankin Amerika ikon daukar matakin gaggawa, ita ce matsalar da ta hana cimma yarjejeniya. 'Yan Democrat sun ce matsayar da Toomey ke dauka game da babban bankin zai hana wa zababben shugaban kasa Joe Biden samun damar gudanar da tattalin arzikin kasar. Sabon lokacin da aka kayyade na rufe ma'aikatan gwamnati a cikin daren yau Lahadi shine zai zama kariya daga tattaunawa da yaki-cinyewa wanda ake gudanar da shi cikin sirri, galibi tsakanin shugabanni hudu na majalisun kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu tattaunawar Birtaniya da na kungiyar tarayyar Turai sun hau kujerar naki, kana dukkanin su suna neman amincewar juna a tattaunawar kasuwanci da aka yi ta kai komo a jiya Asabar, bayan da Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai, lamarin da ya ce tura a kan 'yancin yin aikin su. Majiyoyi daga bangalolin biyu sun ce sai ɗaya ya janye a kan batun shiga ruwan Birtaniya, in ba haka ba Birtaniyar na iya ficewa daga kasuwar bai ɗaya a cikin daren ranar 31 ga watan Disamba ba tare da cimma yarjejeniya a kan harkokin kasuwancin ba. Muna ci gaba da ƙoƙarinmu mu ga an cimma yarjejeniya, amma in ba hukumar zartarwar tarayyar Turai ta ɗan sauko daga matsayarta ba, to muna iya ficewa daga tattaunawar kungiyar kasuwanci ta duniya a ranar 31 ga watan Disamba, inji majiyar gwamnatin Birtaniyar. Amma wani ɗan diflomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AFP ta Faransa cewa Brussels ta baiwa Birtaniya tayinta na ƙarshe a kan batun kamun kifin, kuma yanzu ya rage wa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yanke shawara a kan yarjejeniya da yake so cimma. Mutane da suka mutu a cikin halin ƙunar bakin wake a Somalia yanzu sun kai 16, bayan wasu da dama sun jikata a fashewar a cikin daren Juma'a, a cewar wata majiyar jami'an tsaro tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP a jiya Asabar. Da farko mutum 6 ciki har da manyan jami'an soji guda 3 aka kashe a harin na shekaran jiya Juma'a, inda wani dan kunar bakin wake ya kai hari a filin wasa na garin Galkayo a Somalia kafin isar Prime Minister kasar da zai halarci filin wasan. Amma wani jami'in tsaro a yankin ya faɗa wa AFP ta waya a jiya Asabar cewa adadin mutane da suka mutu a cikin fashewar sun karu ne da safiyar jiya Asabar zuwa mutum 16, galibi fararen hula, a cewar bayanan da muka tattara. Tuni kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin a cikin taron jama'a da suka je jiran isowar Prime Minister kasar Muhammadu Hussein Robel. filin wasan na kudancin garin Galkayo ne babban birnin yankin Modog da ke arewa maso tsakiyar kasar mai tazaran kilomita 600 daga arewacin Mogadishu. A ƙarshe a jiya Asabar dubban masu zanga-zanga a Sudan sun hau titunan babban birnin ƙasar Khartoum da birni na biyu Omdurman suna nema a gaggauta sauye-sauye a ƙasar yayin da ake shirin shiga shekaru biyu da bolin da ya haɓarar da shugaba Umar al-Bashir daga mulki. An haɓarar da dadadin shugaban ƙasar ne a wani juyin mulkin soji a cikin watan Afrilun shekarar 2019 bayan gagaruman zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mulkin kama-karya da Bashir ya yi a mulkinsa na shekaru 30.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida.
Mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu, wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Niger, inda wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma ya haɗa mana rahoto na musamman, inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridu.
Sulaiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke na al'umma ne shi ne ake cewa da droit de public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke. Yau Sulaiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wani wa iya tare da mu wancan wa ba tare ba yake da mu, kai dai kamar abin ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, kenan akwai masu sama akwai wanda busa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa. Relation kin ko ku ince hulɗar yanda take ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya, tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama. Kamar yadda Hausa ne suke cewa dan goki da gida baya daraja, sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi yadda demokrasi, demokrasi ba ta yi yadda jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
Ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimet Jaharo Mamman ya yi ƙarin bayani a kai.
Sannan akwai ƙuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yanda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi dama ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa tun da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma a'a daga inda kace jaridan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya dan kanmu ba su dama su maida mu nasu ko kuma su maida mu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa
to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da 'yan jarida sai son barka ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma
to ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da 'yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaude labari wanda zaman tawa shi kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma kun da dan jarida na siyasa ko wanda dan ce hulɗa abin da ke dama dan jarida ba karamin aiki bane tunda cewa aka yi ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin kasa saboda in babu jarida babu labari
ganin muhimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiya yasa shugaban kungiyar Onimed yi wa bangarori wannan tunatarwa domin ƴan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya
dari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure lalle da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure ƴan jarida da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka yayi aikin shi daidai yanda kundin ƙasa ya tsara daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani
anan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari
dan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da ba da za ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai ni bayanin da mai iko sai ne bai hudi baka zo ka tambaye mai iko ba baka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo kai ƙarya kenan gwamma in akwai ni abu a zo a tambaye mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan jarida ce ku hankali abokan zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani waye lahi kaza in an bincika an gazancen na gaske ne to kai wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala
rahoton kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ƴan jaridu a jamhuriyar Niger ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiya siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekarar 1993 lokacin da mulkin demokradiya ya bada damar ƙirƙiro jaridu da yawa a wancan lokacin radio RTT ya zama gidan radio da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai babban birnin ƙasar inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani gwamnatin Niger ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da buƙatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu ƙirƙirar kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Niger ita ce ƙasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba sauraro iya abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin yan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Sule Mumunu Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya.
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Sunana Ibrahim Kantama daga nan a Niamey a jamhuriyar Niger. Kati da aka yi da ake mishi suna kati biometric na harkokin zaɓe abu ne wanda yake da mahimmanci saboda shine na farko a wannan kasa ta mu. Mahimmancin ta shine ba yadda za a yi mutum ya sake yin zaɓe sau biyu ko sau uku, saboda karti ce tana da hoto, tana zazzanen yatsotsi wanda da duk lokacin da aka zo ka gwade ta, in ka yi zaɓe to fa ita wannan na'ura da ka zo ka yi zaɓen za ta nuna cewa a wannan katin mai ita ya yi amfani ne. Duk wata hanyar maguɗi an datse ta, don haka na yi farin ciki da wannan kati, kuma na ji daɗi, kuma na yi goyon bayan wannan abu. Ina ma kira da duk ƙasashen duniya musamman namu na Afirka wanda mu ne bamu kai gaba ba, ku yi koyi da wannan abin, su yi zaɓe ta wannan hanya, ita ce za ta hana maguɗi.
Sunana dai Alhaji Daura Tankama, ɗan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Cikin kundi na zaɓe an ce za a aiki da wannan fishe biometric card, wata wanda yake da na'ura a jikinsa wanda idan ka yi nan ba za ka yi can wurin ba. Yanzu a kwana tashi yanzu muka gani an hiddo takarda ga ta nan da wanda in ta fada ruwa shi kenan ta gama aiki. Kenan ka ga wannan aiki bai ba kuma ba ita ba ce kamata. Waccan wadda aka yi magana ta rubuta cikin kundin zaɓe ita ce aka yi bidije, cikin bidije na ƙasa aka ɗebo kuɗi makudai aka ba wasu 'yan kwangila, kuma wannan aikin bai samu ba. Yanzu aka hiddo mana wata takarda, ka tafi sayan raƙumi ka so ɗan akuya, ka ga akwai ayar tambaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake haɗuwa a shirin tsaka mai wuya. A ci gaban muhawar da ake tafkawa tsakanin Alhashi Muhammadu Mai Duka na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Alhashi Asumani Muhammadu na PNDS Tarayya Mai Mulkin Nijar, a yau za mu ji yadda waɗannan ɓangarori ke kallon sabon samfarin katin da za a yi amfani da ita a babban zaben watan Disamban da muke ciki. To amma za mu fara da jin dalilin da ya hana a ji ɗuriyar jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta hana masa shiga zaɓe, yayin da wasu rahotanni ke cewa tsohon firayim ministan ya gudu zuwa wata ƙasar waje saboda raɗaɗin wannan mataki, ko da yake ya dawo gida a ƙarshen makon jiya. Alhaji Muhammadu Mai Duka, menene plan B naku a yanzu saboda a samu yadda jam'iyyar za ta samu ta shiga zaɓe ba wai lalle dole sai amma ba, saboda wasu na cewa ma ya gudu.
Abinda ke bada mamaki shine a ce Hamma ya gudu, na daidai Hamma ba a ce police na belate ba, ba a ce shari'a na belate ba, ba gidan kasu shike ba. Kenan Hamma ya yi tahiya gudu, shi gudu fara fargami. Na ɗaya za a hiddo sakamako dan da za a cewa shi ba ɗan takara na ba, shi zai sa shi gudu. Kaga kenan waɗannan duk maganganu, ai kandida ɗin su ba zum shi ya fara hiddo wannan takarda. Kenan duk waɗannan maganganu na banza da wahina na ana son a nuna maka man militan ɗin malumara Hamma ai ya tahiya barku, ba wannan zance na Hamma shina cikin wasu ayyuka. Zance ni yau ban ya ce maka ga plan B, saboda ni in ka bar ni kamar wanda nace na har yanzu ni wanga abu ina sa ran za a dawo bisa kan gaskiya. PNDS tunda sun ka fara iko kaga wadda tahiyar take dan haka kaga kasa ko da shi tana cikin mawuyacin hali kuma talakawa na kuka da su
wannan karin za a yi aiki da wata karta da ake kira biometric
to ai ka gani katin da sun ka duko yanzu haka zaman da ake duk wanda addan siyasa babu ranar da ba a kira ne ko jarabin karta inga wallahi wallahi na hikira je ku har minyu akwai inda aka kire ni aka ce men gashi nan kati ana rarraba mutane na zawwa suna doka kati ziba akan ka ba da recipe sai ba kuma abinda suka nuhi za su yi procuration misali kenan kaga har yanzu akwai matsala alhali ko recipe sannan da an ka baka shine ke sawa in ka zo wurin katin ka a amshi recipe sai in na adiba a amshi a baka katin ka wallahi wallahi akwai wanda zuwa nan tallagi nan daidai gidan mai gari wajen masallaci wannan aka ce mai shi dawo 11 ina baka hadda lokaci saboda musi saboda ni bani magana da sakan ƙarya shi dawo 11 saboda procurer ya zo ya ce an ci ana baraka duk wanda bai kare shi fice ne ga abashi kati shine a gaskiya amma da suke sun doki mutane da yawa lokacin arolama kowa ya sani kowa ya jiya sun doki mutane sun kai su wani wuraren sun yi kenan su ne zazzuwa su doko katin su daga baya a je a yi procuration na ƙarya
to takarda ce ta ka ba da izini a je a dauko
ba ta ba da izini a yi maka zabi ba doko makati ba ai doka kati inda yanzu an tsaya a ce dole kowa tunda an baka recipe sai inka in zaka zawa doka kati din nan kawo recipe sai kenan an tabbatar da wanda adda katin shine tun daga foto sai adiba a gani kenan in mutum baka zo ba wani bai da izinin shi doke katin ka to amma ba haka ne ake yi ba yanzu zaman da ake wurare da yawa ina zuwa kenan in suka doka sai a je a yi procuration tunda su ne adda iko za a je a yi musu procuration kenan sai a yi zaɓe wurin mutunan akan bashi nan ka sa ka ganin mutane da yawa suna da katin su sun rasa su amma an yi musu zaɓe to don haka ita ga katin ko da suka cewa kartu securities a reality akwai matsala gare ta sosai kuma shine muka kira tun hware
katin ba ta da inganci ba ta da sahihanci
ba ta da a bakin ingancin ta gudana akwai foton ka kuma ko ta fada ruwa ba ta jikewa bakin ingancin ta kenan amma bai hana misali in kai zabe na shugaban kasa da shi shi an ba da izini ko ina kake kana iya zabe kana iya kai zabe misali yanzu kai zabe nan yamai komin sink bayan ruwa na ko sai ka zo kai zabe komin in ka koma komin duk kai zabe na shugaban kasa kana iya duk waɗanda zabe biyar
za ka iya zabe da yawa ba tare da an gane
ba shakka babu ba tare da an gane ba saboda ga katin babu inda za a rubuta cewa kai zabe shikenan babu shi
Alhaji harkar katin ne na ga abinda aka yi tsammanin za a fito bane shine kuma kaje yadda ake raba katocin da kuma mu yadda ake da shakku game da sahihancin wannan katin
abinda ke bani mamaki shi subhanallahi mai duka bai yuwa zancen kasa ne muke hawa a ce dole duk wanda ya zo yana da kartikin shi sai ya kai recipe sai mai duka yawon wanda a kauye
shine gaskiya saboda an baka recipe
ina zuwa mai duka
menene
mutun nawa ke da recipe sai yau ga hannun shi ko kai aka tambaya yau recipe sai in kana da shi gidanka a shi in kana da yare na yau an baka amshi ba yana sun fada recipe
ta shina nan
amma abinda zaka ce mini
kaji
wanda ya rubuta sunan shi yana da kartikin shi da fasfarkin shi da duk abubuwan da doka ta ce ka rubuta da su idan ka je wurin mai gari ga wanda ke bada kartikin nan ba militantin party bane sai ni ta kai su tare da mai gari tare da masu garuruwa aka duba aka ga sunan ka bada kartikin ka an gani an ba baka kartikin ka dole sai da recipe sai babu naka sai da recipe sai babu recipe sai an baka shi dan gane inda abin ka shike inda
ni mana abin da nake
yi akwai mai zuwa shi doki bari in kare nan zan ce na kuma naku dama ku fa kullun akwai rikici gare kullun wannan yau wallahi duk wanda ke da karta garin ga message da bro ka farta kida da nako da maka message kin da aka aiko mini na karta kina ga inda shike zai amsa an taba haka nan amma su su mai duka in ruwan sama kai yau sai sun ce abin da an kai yau ruwan ga da an kai an aiko cako daga sama ba ruwan kwarai bane saboda haka mutane ne wanda sun rikice suna cikin dimuwa sai dai Allah ka musu sauki
to madalla a gaishe ku da fama masauraro nan muke bankwana da bakin nan namu wato Alhashi Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya Alhashi Muhammadu Meduka na jam'iyyar Model Lumana ta ƴan Hamayya waɗanda suka fafata a mahawar da muka zo muku da ita a tsawon makonni hudu daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai, wace ta maida hankali akan siyasar jamhuriyar Niger musamman game da zaɓuɓɓukan da ake sa ran gudanarwa a watan nan na Disamba. Yanzu a madadin bakin namu da jagoran tsaka mai wuya Aliyu Musafan Sokoto, ni Sulemu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.